أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu sake karanta kwanan wata tunda shi ma sabon karatu ne ko to yau muna 21 ga watan safar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1444 wadda ta yi daidai da 18 ga watan tara shekara ta 2022 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci ko majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da ainihin wato karatu da muka saba gabatarwa a wannan majalisi bayan kammala littafin Al-Qawa'idul Fiqhiyya li fahmin nususi shar'iyya na ainihin wato babban malami Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala wanda muka karasa shi a yau insha Allah zamu karanta muqaddima ta sabon littafi da muka ce zamu ainihin ci gaba da yi a madadin wancan tunda an gama shi shine littafin usulus sunna na Ibn Abi Zamanin insha Allah zamu fara shi a yau muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu ikon karanta daidai da kuma fahimtar daidai da aiki da abin da yake shine daidai a cikin wannan littafi sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu aran lokaci yanda muka fara karantawa kuma Allah ta'ala ya sa mu ga ƙarshen littafin sannan kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki shi ma wannan babban malami Allah ta'ala ya masa tukuici da aljanna Allah ya saka masa da alkhairi sauran maluma duk da suka yi wannan littafi hidindimu na sharhi da tahqiqi da sauransu su ma kowa Allah ya saka masa da alkhairi to kamar yanda al'ada ta gudana da littafin da za a fara in an samu dama akan dan karanta wani abu na tarihin mawallafin wannan littafi dan a ƙara gane kimar littafin da kuma irin abin da littafin yake kunshe da shi na ilimi mai tarin yawa musamman wannan littafi ne wanda ya kunshi aqida mallan ya kalli wasu mas'aloli masu matukar muhimmanci da ya kamata mutum musulmi ya sani ya dauke su yayi bayani akan su duk da isnadi ma'ana kowace kowane babi ya bude to yakan yi ainihin wato kafa hujjoji da dalilai game da wannan babun da ayoyin alqur'ani da kuma hadithan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma da isnadin su kamar yanda zamu ji zamu karanta tarihin wannan bawon Allah a takeice sunansa da nasabarsa da wasu daga cikin malamansa wasu daga cikin dalibansa da kuma wasu daga cikin littafan da ya wallafa da kuma yabo da ya samu daga manya-manyan malamai insha Allah wannan malami sunansa Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Isa bin Ibrahim bin Muhammad bin Adnan bin Bashir bin Kathir bin bin Kathir al-Murri al-Albiri al-Andalusi an gane ko wannan shine cikakken sunan shi ainihin wannan malami alkunyarsa ana yi masa alkunya da Abu Abdullah. Sannan lakabin da ya fi shahara da shi shine ya fi shahara da Ibn Abi Zamanin. An fi kiransa da Ibn Abi Zamanin, wannan shine abin da ya shahara da shi, Ibn Abi Zamanin, kamar yadda ya zo cikin asiyar mujalladi na 17 shafi na 187 da kuma Tabaqatul Mufassirin na Dawudi mujalladi na 2 shafi na 166 da kuma Al-Wafi fil Wafayat na As-Sufadi shi ma mujalladi na ainihin wato 3 shafi na 321 da kuma Ad-Dibajul Madhhab shi kuma As-Safha ta 20 da ainihin wato 7. Sun ce ya fi shahara, wannan shine ainihin cikakken sunansa, kuma wannan ita ce alkunyarsa, kuma ainihin wato ya fi shahara da Ibn Abi Zamanin, Allah ya masa rahama. Ibn Abi Zamanin wato ya yi karatu a wajen malamai da yawa. Kasantuwarsa ɗaya daga cikin ƙusoshi kuma jagorori cikin malamai masu yalwar ilimi ƙwarai da gaske, masani game da abin da ya shafi saɓanin malamai, sannan wanda yake mutafannini a cikin ilimi da ruwaya. Wannan duk yana nuna maka a fili cewa ya sha karatu sosai a wajen malamai, kuma malamansa suna daga cikin manya-manyan malamai da ainihin wato duniyar ilimi take ainihin wato kallonsu. Daga cikin malamansa akwai Muhammad bin Muawiya al-Umawi, wannan ɗaya ne daga cikin malaman Ibn Abi Zamanin. Akwai nabiyinsu Ahmad bin Mutarrib al-Azdi, shi ma ɗaya ne daga cikin malaman Ibn Abi Zamanin. Akwai Sa'id bin Fahlul al-Andalusi, shi ma wannan ɗaya ne daga cikin malamansa. Sannan akwai Wahab bin Masarra al-Hijazi, shi ma ɗaya ne daga cikin malamansa. Na biyar kuma akwai Ahmad bin Ahmad bin Shama, shi ma yana cikin malamansa. Akwai Malam Ishaq ad-Daidali, shi ma ɗaya ne daga cikin malaman Ibn Abi Zamanin. Akwai Aban Ibn Isa bin Muhammad, wannan mutane guda shida, manyan malamai guda shida Ibn Abi Zamanin ya yi karatu a wajensu. Da aka duk wanda kaji yana cewa ba shi da malami, alama ne ta taɓin hankali da warwarewar ƙwaƙwalwa ta tabbata lahu a gare shi. Allah ya kiyaye. Ina fata an gane. Babban burgewa shine in ka zo faɗar tarihinka a matsayinka na ɗalibin ilimi, ka faɗi malamanka, ka ce ka yi karatu wajen wane, ka yi karatu wajen, ko da ku sau ɗaya ka taɓa zuwa ka ji karatu. Duk da cewa mu ɗaliban ilimi muna da matsaloli da yawa, musamman na zamani a yanzu, sai ga ka taɓa jin wata fa'ida wajen, ya zama malaminka, ko ya ka ji wata fa'ida daga gare shi, sa'anka ne ko ka girme shi ko wani abu mai kama da haka, duk wannan baya sa abin nan. Amma yawanci mun fi ganin cewa malami shine wanda ka je ka zauna ka yi karatu ka daɗe tare da shi. Amma ko sau ɗaya ka je, za ka ga in kana karanta tarihin malamai magabata, za ka ji wani sau ɗaya ko sau biyu taɓa halartar majalisin wani malami, kuma yana sa shi a cikin malamansa. Wannan yana daga cikin tarbiyyar ɗaliban ilimi, ba ka rena alheri daga malamin da ka samu ko yaya yake, kuma za ka sanya shi cikin malaman da kake ganin ka fa'idantu da wani abu a cikin ainihin wato ilimin da ka samu a rayuwarka. Da haka wannan kaɗan kenan daga cikin malaman Ibn Abi Zamanin. To kamar yadda yake da malamai, lalle shi ma ya ba da gudunmawa ya karantar. An gane ko? Wato yanda Ibn Abi Zamanin ya ƙoshi da ilimi, ya samu tamakkuni cikin ilimi, to lalle za a iya samun ɗalibai shi ma da suka kwankwaɗi ilimi suka yi karatu a wajensa, kuma su ne za su shahara, ko kuma su suka fi shahara da ɗalibai cikin ɗalibansa, ko kuma za a iya cewa ai wani ɗalibinsa ne saboda sun shahara suna tare da shi. Daga cikin irin waɗannan almajirai na Ibn Abi Zamanin akwai Abu Amr Niddani. Abu Amr Niddani ɗaya ne daga cikin almajiran Ibn Abi Zamanin. Na biyunsu akwai Abu Umar Ibn al-Hadza. Abu Umar Ibn al-Hadza shi ma ɗaya ne daga cikin almajiran Ibn Abi Zamanin. Akwai Hisham bin Suwar, shi ma yana daga cikin almajiran Ibn Abi Zamanin. Akwai Al-Qadi Yunus bin Abdullah bin Mughith, shi ma ɗaya ne daga cikin almajiran Ibn Abi Zamanin. Sannan kuma akwai Abu Zakariya Al-Qulai'i, shi ma wannan yana cikin almajiran da suka yi karatu wajen Ibn Abi Zamanin da wasunsu da yawa. Wannan kaɗan kenan daga cikin ainihin wato almajiran Ibn Abi Zamanin. Abu na uku, wai mecece aqidar Ibn Abi Zamanin ne? To babu abin da zai nuna maka aqidar Ibn Abi Zamanin sama da wannan littafin da zamu karanta. Shine usulus sunna. Wanda wannan yana nuna maka cewa wato salafi ne ta fuskar aqida, ma'ana aqidar magabata ƴan mazanjiya, to ita ce aqidar Ibn Abi Zamanin, manya-manyan ainihin wato bayin Allah cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'ut tabi'in da manyan malaman shari'a na musulunci, su Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ash-Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kuma aqidar su irin su Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Imam An-Nasa'i da ire-iren waɗannan manyan malamai irin su Sheikhul Islam da aqidar su daya. Ina fata an gane. Da hakan karanta wannan littafin zaka fahimci ainihin wato aqidar shi Ibn Abi Zamanin. Sannan Ibn Abi Zamanin ya sami yabo daga malamai manya-manya na duniya. Ba za a yi mamaki ba mutumin da ya kai wannan makura ta ilimi ya shahara irin wannan shahara, to ko shakka babu wato za a iya zai iya kasancewa wato ya zamanto wato wato ba za ka yi mamaki ba ya zamto malamai ma'abota ilimi sun dan ce wani abu a kansa, wanda wannan abin da suka ce yana daga cikin abin da zai nuna maka matsayinsa a cikin ilimi da addini. Imam Adh-Dhahabi rahimahullah da ya zo wajen yin magana akan Ibn Abi Zamanin ya ce Ibn Abi Zamanin wato al-qudwa, al-qudwatu az-zahid, ya ce Ibn Abi Zamanin qudwa ne, jagora ne abun koyi, sannan bawan Allah ne mai gudun duniya, Sheikh Qurtuba, ya ce babban shehi ne a ƙasar Qurtuba, an fahimta. Sannan ya ce ya karanci fannoni daban-daban na ilimi, sannan ya tumbatsa a cikin ilimi, ya wallafa littafai da yawa a cikin zuhud da raqa'iq da kuma ash-shi'rir ra'iq, ya ce wa kana sahibu jiddin wa ikhlasin wa mujanabatin lil umara, ya ce Ibn Abi Zamanin malami ne wanda yake ma'abocin kwazo da himma kwarai ga ikhlasi, kuma yana nisantar masu mulki. Ibn Abi Zamanin Imam Adh-Dhahabi ya ci gaba da cewa wa kana min hamalatil hujja, yana daga cikin masu dakon hujja. In kana neman hujja to rike Ibn Abi Zamanin, ka koma cikin Asiyar wa Alamin Nubala mujalladi na 17 shafi na 188 zuwa 189. Ya sake cewa wa Sheikhu Qurtubatil Qudwa, wato wa qala wa Sheikhu Qurtuba al Qudwa, wato babban wannan, wato wannan babban malami na Qurtuba, wato jagora ne abun koyi. A koma cikin At-Tadhkira lidh-Dhahabi, ya sake fadin haka a mujalladin sa na 3 shafi na 1129. Wa qala, ya kuma cewa wa kana rasikhan fil ilmi, ya dahu, ya kafu cikin ilimi. Sannan mutafanninan fil adab, wato ya fannantu ya rassantu wajen abin da ya shafi adab. Sannan muqtafiyan li athari salaf, me bibiyar sawun magabata ne, sahibu ibada. Sannan Ibn Abi Zamanin bawan Allah ne mai ibada, wa ibanatin da koma zuwa ga Allah, wa taqwa ga tsoron Allah. Ka duba cikin littafin al-ibar mujalladi na 2 shafi na 166. Haka Ibn al-Afif shi ma ya yi comment, ma'ana ya faɗi wani abu na yabo ga wannan babban malami Ibn Abi Zamanin, ya ce kana min kibaril muhaddithin, ya ce Ibn Abi Zamanin yana cikin manya-manyan malaman hadithi, wal fuqaha ar-rasikhin fil ilm, da kuma manyan faqihai waɗanda suka gane addini daidai. Ka duba cikin tartibul madarik mujalladi na 7 shafi na 184, zaka ga ainihin wato abinda Ibn Afifi ya faɗa. Sannan haka Ibn al-Mufarraj shi ma ya faɗi wani abu game da Ibn Abi Zamanin, ya ce kana min ajalli ahli waqatihi, yana cikin jumajiman malaman zamaninsa wajen hifzan lirra'ai wa ma'rifatan bil hadith wa ikhtilafil ulama, gashi babban malami ne na hadithi da kuma sanin sabanin malamai. Sannan yana ya wato ya samu wato tafannuni bangarori daban-daban wato sannan ga zuhudu wato gudun duniya ga tsantseni ga bin ainihin sawun magabata ga tarin aiki ba surutu bane kawai yana da tarin aiki ga kuka ga sadaka ga kuma yana taimako da dukiyarsa da alfarmarsa an gane ko har ma shi Ibn al-Mufarraj a cikin bayanin yake cewa bai ga gabanin sa ko bayan sa bai ga mutum irin sa ba ka koma cikin tartibul madarik shi ma mujalladi na 7 shafi na 184 za ka ga wannan al-Khawlani shi ma yayi magana game da Ibn Abi Zamanin yace kana rajulan zahidan salihan yace Ibn Abi Zamanin zahidi ne mutum ne wanda bai damu da duniya ba sannan mutumin kirki ne cikin manyan malamai ma'abota ilimi an fahimta ko akhidun fil masail qa'iman biha mutaqashifan wa'idan lahu ash'arun hisan fi zuhd wal hikam yace sannan mutum ne wanda bai damu da duniya ba baya bai damu da sai ya sa kaya masu tsada ba sannan mutum ne wanda yana yawan yin wa'azi yana da waƙe-waƙe kyawawa game da zuhudu da hikimomi yana da ruwayoyi yalwatattu sannan wa kana husnul ta'lif sannan in ka karanta wallafa-wallafansa wato yana da kyawun talifi yana da kyawun tasnifi sannan mufidul kutubi fi kulli fannin sannan wato mufidul kutubi fi kulli fannin ka koma cikin wato tartibul madarik dai har yanzu ainihin wato za ga wannan ainihin wato yabo da al-Khawlani akan sa haka ibn farhun shi ma yayi magana game da Ibn Abi Zamanin yace kana min kibaril muhaddithina wal ulama'ir rasikhina wa ajalli ahli waqtihi qadaran fil ilmi war riwaya wal hifz lil ra'yi wat tamyiz lil hadith wal ma'rifati bi ikhtilafil ulama mutafanninan fil ilmi wal adab sa haka shi ma yayi faffadu maganganu akan sa yake cewa yana cikin manyan malaman hadisi manyan malamai waɗanda suka ainihin wato kafo abin da ya shafi ilimi sannan yana daga cikin manyan malaman zamanin sa wajen ainihin wato girma da daraja a ilimi da ruwaya da haddace ainihin wato da hadda da kiyaye ar-ra'i wa tamyiz lil hadith da kuma ainihin wato tantance hadisi wal ma'rifa bi ikhtilafil ulama sannan ainihin wato da sanin ainihin wato sabanin malamai sannan yana daga cikin halayen da ya faɗa yace mutum ne wanda yake wato aliman amilan malami ne kuma mai aiki da ilimin sa aliman sannan kuma amilan mutabattilan mutaqashifan da'imus sala ce mutum ne mai wato mai dimantar sallah wal buka da kuka wa'idan sannan ga wa'azi yana yawan wa'azi an gane ko sannan mu'inan ala na'iba in mutum wata musiba ta same shi yazo zai taimaka masa muwasiyan bi jahihi wa mali yana taimakawa da alfarmasa da dukiyarsa zalisanin wa bayanin tusga ilaihi al-abida yace ga kuma ya iya magana yana da harshe da zukata sukan karkata suna sauraron abinda ainihin wato ya faɗa shi ma yace ma ra'aitu ba'dahu mithlahu bayan sa yace shi bai sake ganin wani irin sa ba ka koma cikin addibajul madhhab shi ma shafi na 20 da ainihin wato 27 ko 270 kai 270 za ka ga ainihin wato wannan haka misalin irin wannan magana ce Ibn Farhun ad-Dawudi a cikin Adabakatul Mufassirin shi ma ya faɗe ta a mujalladin sa na 2 shafi na 165 haka As-Sufudi wato al-Imam Abu Abdullah yace kana arifan bi madhhabi Malik sannan kuma fa duk wannan fa bayanin da ake ma fa ba Malike ne fa Ibn Abi Zamanin an gane ko dan Malikiya ne dan ka fahimci aqidojin nan duk kaman daga wasu nahiyoyi suke na duniya ko daga wajen wasu mutane suke na daban da aqidin su Imam Malik ne domin almajiri ne wanda shi ma wato almajiri ne a mazhaban Malikiya an gane ko yace Safudi yake cewa Imam Abu Abdullah kana arifan bi mazhabi Malik kai da ma gaba ɗaya cakulkuli kaiwa mazhaban Malik din ba wani iya ta kai ba sosai azo a ta rigima shi arif masani ne game da mazhabar Imam Malik mutafanninan fil adab wa shi'r sannan muqtafiyan li athari salafi yana bibiyar sawu magabata cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa a koma cikin alwafi bil wafayat mujalladi na 3 shafi na 321 shi ma zaka ga irin wannan bayani da ainihin wato malanye a kansa. Haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma yayi magana akan Ibn Abi Zamanin, yace Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Ibn Abi Zamanin al-Imam al-Mashhur min a'immatil Malikiyya fi kitabihi. Yace Ibn Abi Zamanin wato jagora ne wanda ya shahara, yana daga cikin jigo da jigajigan Malikiyya a cikin littafinsa Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra ya faɗa haka. Sannan ka koma cikin Sahibu Shajaratin An-Nuriz Zakiyya, wa qala Sahibu Shajaratin Nuriz Zakiyya, shi ma da yazo kan maganar Ibn Abi Zamanin yace Al-Faqih Al-Hafiz Imamul Muhaddithin wa Qudwatul Ulama Ar-Rasikin kana min ajalli ahli zamanihi qadaran fil ilmi war riwaya wal hifz ma at-tafannun fil ulumi waz-zuhdi wal istinan bis sunnati as-salihin. Haka shi ma mai littafin Shajaratun Nuriz Zakiyya shi ma da yazo yace wannan malami faqihi ne, sannan hafiz ne, imamul muhaddithina ne, qudwatul ulama ne, ar-rasikhina, yana daga cikin manyan malaman zamanin sa wajen girma da daraja a ilimi da ruwaya da hadda santare da kuma wato sanin fannoni daban-daban na ilimi, ga kuma zuhudu, ga bin sunnar salihai na kware na farko. Ina fata an gane. Wayannan duk suna daga cikin abubuwan da ko suna daga cikin maganganun da manyan malamai suka faɗa akan ainihin wato Ibn Abi Zamanin. To mutumin da yake da irin wannan matsayi madaukaki na ilimi da fiqihu, fahimtar addinin Allah da gudun duniya da tsantseni, ya dace a ce wato yana daga cikin ma'abota wallafe-wallafe da rubuce-rubuce. To kuma Allah Ta'ala da hikimarsa haka ne. Daka Ibn Abi Zamanin yana daga cikin masu rubuce-rubuce da yawa, yana da muallafat da yawa, wanda wannan muallafat din littafan da ya wallafa za su ƙara baka shaida akan cewa wannan ba ƙaramin jagora bane a addini, sannan ba ƙaramin mutum bane cikin manyan malamai. Na daga cikin talifin ko wallafa-wallafan Ibn Abi Zamanin akwai littafin Al-Muqarrab fi ikhtisari wato mudawwana fi ikhtisari al-mudawwana, wani littafin sa ne al-muqarrab fi ikhtisari al-mudawwana. Sannan yana da wani littafi Adabul Islam, yana da wani littafi da ya rubuta Hayatul Qulub fi az-zuhd wa ar-raqa'iq, sannan akwai wani littafi Al-Mujtamil fi ilm al-wathaiq, sannan yana da littafi Muntakhab al-ahkam, sannan yana da wani littafi Mukhtasar Tafsir Ibn Salam ko Ibn Sallam Usulus Sunna, sannan yana da wannan littafin wanda zamu karanta cikin littafin sa Usulus Sunna. Akwai kuma littafin sa Al-Muhadhab fi ikhtisar Sharh Ibn Abi wato Mizyan ko Al-Mizyan Al-Mizyan lil-Muwatta. Sannan daga cikin ainihin wato littafin sa akwai An-Nasaih Al-Manzuma. Sannan yana da littafi Qudwatul Ghazi. Sannan yana da littafi Muntakhabud Da'wa. Sannan yana da Tafsirul Qur'an. Wayannan duk kadan ne daga cikin ainihin wato littafan sa cikin littafai da yawa wayanda ainihin aka ce ya rubuta. Sai rasuwar Ibn Abi Zamanin, mun ji ainihin wato sunan sa cikakke, mun ji inda ya shahara, duk da cewa wannan lakabi na ainihin wato Ibn Abi Zamanin an ce an taba tambayar sa, domin kaman family din su ana kiran su ainihin wato Banu Abi Zamanin. An taba tambayar sa, me yasa ake kiran ku da Banu Abi Zamanin? Sai ce gaskiya bai sani ba. Yace dalili yace saboda yanda yake ganin girman mahaifinsa ya kasa tambayar sa, me yasa family din su ake kiran su da Ibn wato Banu Abi Zamanin? Cewa nan shi yasa kawai, amma shi bai san me zai, ya taso shi ma kawai Ibn Abi Zamanin, me yasa ake kiran su Banu Abi Zamanin? Yace to gaskiya ba shi da masaniya, kuma ya kasa tambayan mahaifinsa me yasa ake kiran family din su Banu Abi Zamanin. Wato mafi yawan waɗanda suka yi tarjama game da Ibn Abi Zamanin sun ce Ibn Abi Zamanin ya rasu ne a shekara ta wato a 399 a Albira, kuma anan Albira din anan aka binne shi, duk da wasu sun ce ya rasu ne a shekara ta 400 ko kuma bai karasa 400 din ba, amma dai malai yake cewa la'alla sawab qaulul aktharin, yace abinda dai zai fi zama daidai shine maganar mafi yawan waɗanda suka ce ya rasu shekara ta 300 ainihin wato 399 wallahu ta'ala a'lam. To wannan kadan kenan daga cikin bayanin ainihin wato Ibn Abi Zamanin. An gane ko? Yanzu in muna karanta littafin Usulus Sunna, to zaka dinga hararo waɗannan bayanan, kasancewa lalle karatun da kaji babu mamaki. In ka ji wani ba banza ba, ko? To yanzu zamu dan karanta shimfiɗa da shi Ibn Abi Zamanin din yayi, ban sani ba ko muna da lokaci ko? Lokaci yayi? Lokaci yayi? Lokacin wanne? Yawwa, wannan ai ka dauka kaman wani karatu ne sabo kawai. Ko? To, karanta zai shiga? Na'am. Amin amin. Ka dawo kenan. To. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bai kawo muku wannan ba. Yana cikin shimfiɗar da yayi kafin kawai kai tsaye cikin karatun kuna aka kawo ko? Yace wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, Allah ya ƙara salati ga shugaban mu Annabi Muhammad, wa ala alihi da iyalinsa wa sahbihi da sahabbansa wa sallama da aminci. Wala haula wala quwwata, babu dabara wajen mutum ya jawo kansa wani abu mai amfani. Wala quwwata, babu ƙarfi wajen mutum ya tunkuɗe wa kansa abin da zai cutar da shi. Illa billah, sai da taimakon Allah al-Aliyyil Azim, madaukaki kuma mai girma. Qala Abu Abdullah, Abu Abdullah al-Faqih Muhammad bin Abdullah ibn Abi Zamanin radiyallahu anhu yana cewa alhamdulillahi alladhi yushkaru ala ma bihi an'am, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ake gode masa bisa ga abin da yayi wa bayinsa na ni'ima. Lallai ko ka tuna ko baka tuna ba, Ubangiji subhanahu wataala bai wasu akan ka ba za ta kirgu ba, da haka ya cancanci ko a wane yanayi kake ka gode wa Allah. Dukkan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah wanda ake gode masa bisa ga abubuwan da yayi mana na ni'ima. Wa aqaba ala man law yasha man law sha'a minhu asam, yace wa aqaba, godiya ta tabbata ga Ubangijin da yayi uquba ala man law sha'a minhu asama, akan wanda da ya ga dama da ya tsare shi. An gane wannan gabar? Godiya, dukkan yabo da godiya da kirari su tabbata ga Ubangijin da yake yin uquba ga wanda yayi uquba, wanda da ya ga dama da ya tsare shi bai masa uquba ba. Wa sallallahu ala Muhammadin, Allah ya ƙara salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, khataman nabiyyin, cikamakin annabawa. Ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wa ala ali Muhammadin ajma'in, da kuma iyalan Annabi Muhammad gabaki ɗayansu. Wa a'udhu billahi min hawan mudillin, mala yace sannan ina neman tsarin Allah ya kare ni daga san zuciya mudillin mai batarwa. Wa amalin ghaira mutaqabbalin, ina roƙon Allah ya tsare ni daga dukkan aikin da ba karɓaɓɓe ba. Wa as'aluhu ziyadata fil yaqin, ina roƙon Allah ya dade ni ya ƙare ni wajen yaqini da imani da sakankancewa. Wa la'auna ala ittiba'i sabilil mu'minin, kuma ina roƙon Allah ta'ala ya taimake ni akan bin tafarkin mu'minai. Yake cewa wa ba'du, bayan haka, fa inna ba'da ahli ar-ragabati fi ittiba'i sunnati wal jama'a sa'alani, wani bawan Allah, wani daga cikin ma'abota kwadayin bin sunnar, wato bin sunna da kuma jama'ar musulmi, sa'alani ya roƙe ni, an aktuba lahu ahaditha yushrafu ala madhahibi al-a'imma, wato ya roƙe ni na rubuta wasu hadisai wanda za a dinga gano matafiyar ainihin wato limaman shari'a ko limamai ko jagorori wajen bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma jama'ar musulmi allazi yuqtada bihim wa'inda ake koyi da su in rubuta masa wasu hadisai hadisan da za a tsinkayo a dinga gano matafiyar al'a'imma shuwagabanni manyan malaman musulunci fittiba'is sunnati wal jama'a hadisan da suke magana wajen bin sunna da kuma jama'ar wato bin sun wato ahlus sunnati wal jama'a allazi yuqtada bihim wa'inda ake koyi da su wayuntaha ila ra'ayihim kuma ake tikewa zuwa ga ra'ayinsu wama kanu ya'taqidunahu kuma ya roke ni na rubuta abinda wa'ancan manyan malaman shari'a suka kudurce na aqida game da musulunci wa yaquluna kuma in rubuta abinda suke wato yaquluna bihi suke fadin sa fil imani bil qadar game da abinda ya shafi imani da kaddara wa azabil qabr game da abinda ya shafi azabar kabari wal hawd game da abinda ya shafi tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam wal mizan game da abinda ya shafi sikelin awo mizani was sirat game da abinda ya shafi siradi wa khalqil jannati wan nar game da abinda ya shafi halittar aljanna da wuta wa ta'a game da abinda ya shafi biyayya wa shafa'a game da abinda ya shafi ceto wan nazar ila Allah azza wa jalla game da abinda ya shafi ganin Allah mai girma da buwaya yaumul qiyamati ranar alqiyama yace wannan dan uwa wayennan tarin abubuwa yayi roke ni na yi rubutu akan su an gane ko kuma dukkaninsu ina tashi in kawo aqidar magabata na wannan addini game da waɗannan ainihin mas'aloli masu matukar muhimmanci a imani bima sa'ala an talifi hadha alkitab banda abinda ya roke ni ko ya tambaye ni na rubuta na wallafa na wannan littafi wazadani ragabatan fihi wato abinda ya ƙara mun kwadayi fihi wajen rubuta wannan littafi ma ra'aitu min hirsi irin kwadayin da na gani daga gare shi wannan wanda ya roke ni da rubuta ala ta'allumi ma yalzamu ta'allumuhu wato irin wato yanda naga yana da kwadayin kokarin sanin abin da ya lazumce ya wajaba ya sani an gane ko wala uzra li jahilin fi tarki su'ali wanda wannan yana nuna maka babu wani uzuri da jahili yake da shi da baya yin tambaya wala udhra lijahirin fi jahil wato lijahirin fi tarki su'al wato babu wani hanzari ko uzuri ga jahili fi tarki su'al a cikin barin tambaya wal bahthi an usuluddin babu wani uzuri da jahili yake da shi wajen rashin bincike game da abin da ya shafi asalin wato an usulul iman game da abin da ya shafi asalin imani wa dini da asalin addini wa shara'il muslimina da kuma shari'o'in musulmi wa kad alzamahu Allahu azza wa jalla zalika bayan Allah madaukakin sarki ya lazumtawa shi wanda bai sani ba ya lazumta masa neman sanin haka bi kaulihi da fadin sa fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abota sani in ku ba ku sani ba wa kadhalika haka ma la udhra li alimin babu wani hanzari da malami yake da shi fi kitmani ma yusalu anhu wajen boye abinda aka tambaye shi mimma fihi kitabun nadiqun game da abinda aka tambaye shi wanda akwai ayar alqur'ani da ta yi magana akan wannan abin aw sunnatun qa'imatun ko kuma sunna tabbatacciya tsayayya amma ya jahaluhu to babu uzuri ga malamin da ya boye wannan gaskiyar ga barin wanda ya jahilce ta ma'ana jahili wanda bai sani ba wajibi ne ya tambaya malamin da aka tambaye shi dole ya bayani babu uzuri ga jahilin da ya je wa Allah bai sani ba kuma bai tambaya ba kamar yanda babu uzuri ga malamin da ya sani an tambaye shi yake bayani na fata an gane wal mithaqul ladhi banda alqawarin da akhazahu Allah Allah ya rike shi tabaaraka wa ta'ala alal ulama'i akan malamai fi qawlihi cikin fadin sa la tubayyinunahu lin-nasi wala taktumuna lalle ku yi bayanin wannan addini ga mutane kada ku boye shi da aka boye ilimi ga wanda yake neman sa babu uzuri ga malamin da ya haka rashin neman ƙarin bayani game da abin da mutun ya jahilta daga wajen malamai wannan babu uzuri a wajen Allah wala tawfiqa illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib yake cewa wa ma tawfiqa wala tawfiqa, babu dace, babu gaman katar, babu tawfiqi illa billahi, sai da taimakon Allah. Alaihi tawakkaltu, gare shi na dogara, wa ilaihi unib, kuma zuwa gare shi ne nake komawa. Wannan shine karshen ainihin wato muqaddima da babban malami Ibn Abi Zamanin yayi wa wannan littafi na usulus sunna. Da kaga kenan muna da matashi mai kyau, za mu tashi kan babun fil haddi ala luzumi sunnati wattiba'il a'imma. Sai mu tsaya anan, abinda muka karanta ko muka faɗa ya zama daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana.